Shugaban hukumar zabe ta Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka a yayin taron masu ruwa da tsaki kan duba tasiri da illar fitar da makudan kudade ga ƴan siyasa a ƙasar ke yi tare da ƙari kan cewa ba za a lamin cewa duk wani ɗan siyasa da ke barazanar sayan imanin al'umma da kuɗi ba a babban zaben ƙasar da ke tafe.
Muna da committee wanda ya haɗa jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya da kuma su waɗannan ma'aikatu da suke da ruwa da tsaki game da harkar kuɗi a zaɓe. Sau ko za mu sake zama da su taimako ba mai kuma za mu yi nan gaba. Amma babban abin da muka cimma a wannan zama shi ne dukkanmu baki ya zo ɗaya a kan cewa za mu ɗauki mataki a kan magance amfani da ƙazanin kuɗi wajen gurɓata harkar zaɓe a Najeriya, musamman sayan kuri'u da wasu suke yi ranar zaɓe a rumfunan zaɓe. Wannan bai kamata ba.
Kazalika, hukumar watsa labarai ta NBC a Najeriya ta ja kunnen duk kafofin yaɗa labarai kan su yi taka tsantsan wajen yaɗa manufar 'yan takarkaru ko jam'iyyu da kuma karɓan kuɗi daga gare su. La'akari da cewa tsarin zaɓe na zuwa da kashe kuɗaɗe masu yawa, da haka su ajiye shaida kan duk wata hada-hada da ta kasance a tsakani, a cewar shugaban hukumar Malam Balarabe Shehu Ilila.
Kafafen yaɗa labarai ba su bari an yi amfani da su wajen yin amfani da ƙazanin kuɗi ta tallace-tallace ko kuma wasu abubuwa makamancin haka ba. Dole ne duk kafafen yaɗa labarai su tabbatar cewa an ba da talla a ta hanyar banki. Muddin za ka ba da kuɗi kai masu kashe biliyan wajen tallace-tallace, to idan an kai kuɗi a ƙasa ba za mu iya ganewa ba, amma idan an sa a banki ne za a iya ganewa. Kuma doka ne mai tsanani idan talabijin ko rediyo ya bari ya kalli kuɗi aka yi amfani da shi wajen yin talla. Kowane gidan talabijin ko rediyo ya ajiye littafi wanda zai riƙa rubutawa ya kawo talla nawa aka biya tallan nan, ina ne sosai ɗin kuɗin cash ne ko kuma check ne ko transfer aka yi. To duk muna son ajiye waɗannan littafai ɗin a jami'an hukumar NBC su ga zagawa suna duba littafai, idan ba ajiye ba shi ma laifi ne.
A nashi ɓangaren shugaban ƙungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a Najeriya injiniya Yahba Gisani ya ƙalubalanci jami'an tsaro da su yi aiki bisa jajircewa da kuma kishin ƙasa domin yin hakan zai samar da tsaftataccen zaɓe da ake fatan samu a ƙasar.
To idan lallai su jami'an tsaro sun jajirce sun tashi sun aiki ma wato al'umma Najeriya ba aiki ma gwamnatin da ke ci yanzu ba aka yi suka yi ba, to dallakan ina ganin za a samu wani canji na alheri wanda zai kawo ma wato zaben mu tsaftataccen zaɓe.
Ita ma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta bayyana cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa don ganin an samu nasara a matakan da aka ɗauka na daƙile hanyoyin sayan ƙuri'u da ma yawan kashe-kashen kuɗaɗe da 'yan siyasa ke yi a wannan lokaci ta hanyar sanya ido a rumfunan zaɓe, bincike da gudanar da duk wanda aka kama da laifin yin hakan, a cewar Hajiya Hadiza Gamawa Zubairu, shugaban ma'aikata na hukumar.
Sai maganar kuɗi da ake yi da cewa ba za ka iya ɗaukan kuɗi in ya fi miliyan 5 ka sai ko menene kuka biya kuɗaɗe da ya fi miliyan 5 ba ta banki ba, ko kuma in kai kamfani ne ya fi miliyan 10. To kin ga irin wannan, muna da doka a kai, kuma duk wanda ya yi in muka duba in muka gani za mu iya bincike, in muka bincike za mu kai shi kotu tabbatar da cewa kotu ta hukuntar da shi akan wannan laifin. Sannan kuma INEC kan suna da nasu dokoki, shi ma sun faɗi irin kuɗaɗen da ya kamata a ce duk wani ɗan siyasa ya kashe daidai matsayin ofisin da kake nema. Kowa ya kamata ya kasance ya bi doka yadda aka tsara ta. In dukkan mu za mu bi doka muna 'yan Najeriya, komai zai zo mana cikin sauƙi.
Masu ruwa da tsakin dai sun yi kira ga jam'iyyar siyasa da su bi ƙa'idojin zaɓe da kuma bayyana cikakkun hanyoyin samun kuɗaɗen yaƙin neman zaɓen su na shekarar 2023. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.